Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda ƴan Kano suka tarbi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ziyararsa ta jihar a lokacin da ya je kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatinsa da ta jihar ta aiwatar. Jihar Kano jiha ce da aka san mutananta na son shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A baya idan aka ce shugaban zai ziyarci jihar, za a ga dandazon Kanawa suna layi suna jiransa domin tarbarsa. Amma a wannan karan sai aka sami akasin hakan. Sabanin yadda aka saba, al'ummar da suka fito domin tarbar shugaban ƙasan ba su taka kara sun karya ba. Me ya faru ne lokacin da shugaba Buhari ya sauka daga jirgin helicopter, wato jirgi mai saukan ungulu, ya mutanen Kano suka tarbe shi? Abokin aikinmu ya yi mana magana kuma ya tattauna da mutan Kano akan irin tarbar da suka yi wa shugaban ƙasan.
Sunana Salim Umar Ibrahim, kuma ni wakilin jaridar Daily Trust da Aminiya ne a jihar Kano. A ranar Litinin, wato jiya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ziyarar aiki a ziyarar kaddamar da wasu muhimman ayyuka a jihar Kano. Ayyukan da suka kai akalla guda 8 a fadin jihar a wurare daban-daban. Wannan rana da misalin karfe 10:07 na safe, shugaban Muhammadu Buhari jirginsa mai saukar ungulu wanda ake kira da helicopter ya jira a filin tashar Tsandauri da ke Zawatiki a jihar Kano, inda ya fara kaddamar da wannan aikin tasha da aka yi. Wannan tasha ita ce ta farko da aka fara kaddamarwa a wannan rana, yayin da kuma ya wuce ya kaddamar da project na IPP Solar. Daga nan kuma ya ci gaba da ziyarce-ziyarce a sauran wuraren da za a kaddamar da wasu muhimman abubuwa. Guri na biyun ƙarshe da shugaba Muhammadu Buhari kuma mafi mahimmanci da ya kaddamar shi ne wata babbar gada da aka yi mai hawa uku a yankin unguwar Hotoro.
To yaya tarban shi ga mutanen Kano, ganin yadda ƴan Kano suke son shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, yaya kaga tarban nasu wannan karan?
A zahirin gaskiya, kamar yadda aka saba a baya, idan shugaba Muhammadu Buhari zai zo Kano, zaki tarar ka gari ba masakacin ke mutane sun yi tururuwa sun fito domin su tarbe shi, kowa yana cikin shauki. Za a ga mai girma Muhammadu Buhari kamar ma ba a taba ganin shi ba. Gaskiya al'amarin a yau ba haka yake ba, domin mutane idan kika zagaya cikin birni za ki tarar da kowa ya ci gaba da ayyukansa, ya ci gaba da al'amura kamar yadda aka saba, kamar ma ba shugaba Muhammadu Buhari ne yake ziyara a jihar Kano ba. Idan kuma kika matsa kusa da inda yake ziyarce-ziyarcen da sauransu, za ki tarar mutanen da suka fito akasarinsu matasa ne, ƙananan yara da almajirai da sauransu. Kuma gaskiya dai abin dai ba dai kamar yadda aka saba ba, ka ga mutane sun fito da yawansu.
Na'am.
To wannan abu ya bani mamaki kwarai da gaske.
Na'am. To ka samu kayi magana da su mutanen Kano, me yasa hakan bai faru ba, me yasa su fito sun tarbi shugaban ƙasa ba kamar yadda suka saba?
To a zahirin gaskiya na tattauna da wasu daga cikinsu, amma akasarin abubuwan da suke faɗa baya rasa nasaba da kamar shi kanshi shugaba Buhari. Abu ne wanda kowa ya sani, ana yawan korafi akai cewar yadda ake tunaninsa ba haka ya kasance ba a sha'anin mulki. Sannan kuma hakan yana da nasaba da abubuwan da suke faruwa ɗan kwanakin nan na tsare-tsaren gwamnati da suke bujurowa, musamman harkar canjin kuɗi ɗin nan da ake ta fama da shi a yanzu. Al'umma suna matuƙar shan wahala. To ina ganin wannan ya taimaka matuƙa, ya ƙara ba da gudunmawa wurin sa mutane suke fitowa ɗin ma domin su zo su tarbe shi, ko don su nuna rashin jin daɗinsu na wasu abubuwa ɗin da suke faruwa ba tare da sun fito sun nuna ko sun faɗa a fili ba.
Na'am.
To amma na tattauna da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa.
A yau ya sa za su zo tare shi? Yunwa ga rashin kuɗi, ma'aikata an biya su albashi har yanzu bai shiga halinsu ba, ka je banki. Yau wani yaro yana ta kuka, wallahi tallahi. Kuka yake yi da idan sai ko wannan ma ya isa, wallahi tallahi. baba mun kyautata masa zato amma bamu samu abin da muke so ba alhamdulillah.
To mu dai ba abin da zamu ce, mu dai mun san cewa mun ce sai baba Buhari, Allah ya bamu da baba Buhari, baba Buhari ya bamu kunya, ya jefa mu akwata ya zai tafi ibar mu, sai dai Allah ya tsabo mu ya wanke mu ya raya mu, amma ba dai mulkin da imana ba. Mun ji kunya, mutuƙar kunya, domin in yana tunanin cewa akwai waɗanda suke ƙinsa a Kano, wallahi 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 masoyansa sun ninka, maƙiyansa sau ɗari, amma ya bar mu cikin wahala, ya bar mu cikin azaba. Duk abin da ake tunanin wuya da aka sha a wancan zamani sai da aka ninka ta sau ɗari yanzu. Duk abin da ka sani ana sai da shi da sai da ya ninka kuɗinsa sau goma, kuma aka rasa kuɗin, aka rasa aiki, aka komai ba ta fi dubu, sai dai mu ce Allah yi mana canji na alheri. Shi kuma idan ya yi mana da niyya, Allah shi ne mai shari'a, idan kuma da rashin sani imani, Allah shi ne mai sakayya. Shi ke nan.
Sunana Nura.
Ya kai mutanen Kano yau basu fito sun tarbi baba Buhari ba?
To gaskiya babban dalilin da yasa basu fito ba saboda halin haula da aka jefa mutane a ciki. Saboda zaka duba nawa da ake sayan shinkafa da siminti da ababe, komai dai kayan masarufi komai dai yayi tsada, to kaga akwai matsala sosai. Kuma wannan canjin kuɗin shine babban matsala da ya ƙara jefa mutane cikin matsala. Wannan da haka dai abinda zan faɗa kenan, Allah taimaka.
A baza kowa. Yawwa. To sunana Hawawu Abubakar Ciranci Dorayi.
Me yasa ba ku fito tarawa ba da baiwa?
Kai me za mu fito mi? Ai ba za mu fito ba wallahi. Saboda me ai na ji daɗi ne gari ba na saba ba. Ba mu ji daɗi ba. Wannan mulki muna dai roƙon Allah da ya raba mu da su lafiya kawai. A farko dai an manna roman kunne, yanzu kuma mun zo dai a fide gashi nan dai kawai dai sai dai mu roƙi Allah dai ya yafe mana. Eh muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan fitina. Amma gaskiya muna cikin damuwa. Muna kwana da yunwa. Muna kwana wasu mu suna kwana da kishirwa wallahi. Abubuwa duk sun ci kuɗi tun jiya muke yawo, POS ma babu wallahi. Mu ciro kuɗi makarantar yaran mu ta zama gata nan dai kawai dai. Sai dai Ubangiji Allah ya dafa mana. Muna ma Najeriya addu'a Ubangiji Allah ya ba mu shugaba mai nagarta. Muna ma junan mu addu'a Ubangiji Allah ya mana zabe shugaba wanda zai rike mu, Allah ya taya shi rikon mu. Dan ba za mu iya ba sai dai Allah ya iya mana wallahi. Ina mana fata alkhairi.
To madalla. To mun ji rahotanni sun zo mana cewa an jefi ayarin motocin sa lokacin da yake hanyarsa ta zuwa Hotoro don kaddamar da wasu ayyuka a nan gefen. Yaya gaskiyar maganar?
To a zahirin gaskiya abinda ya faru a yankin Hotoro babu wanda ya jefi ayarin motocin shugaban kasa ko na gwamna. Abinda ya faru shine bayan shugaban kasa ya yi ziyara ya kaddamar da wannan aikin gada a yankin Hotoro, bayan ya tafi nema mutane suke jefa-jefe, matasa akasarin su suke ta jefa-jefen duwatsu suna cewa ba ma yi ba ma yi, wanda ya fusata su kansu jami'an tsaro da suke wannan wuri.
To wa suke jifa idan ba ayarin motocin suke jifa ba?
Jami'an tsaro suke jifa saboda abin da yake faruwa kuma ita wannan gada kamar yadda na gaya miki muhimmancinta ta haɗa ce ta wurare da dama. An rufe ta tun kwanaki hudu da suka wuce saboda shugaban ƙasan zai zo, an rufe ta, mutane suna zagaye ne ta wasu lunguna cikin unguwanni suna kewayewa. Saboda haka cikin kwanaki hudun nan ana shan wahala matuƙa. Sannan kuma an zo za a buɗe wannan gada, jami'an tsaro sun kanene ko ina da ko ina don kusan kilomita ɗaiɗai daga inda gada take, an ba da tazara kusan kilomita ɗaiɗai babu wanda yake iya motsi akan titin. Sakamakon dai yunkuri dai na tsaurara tsaro da su jami'an tsaro suke yi a wannan wuri, to wannan ya sa mutane suka ji haushin su kansu jami'an tsaron har suke ta jifansu. Kuma ganin su ma kar a yi musu lahani ya sa suke ɗan harbe-harbe su harba tiyagas su harbi a sama da sauransu don dai su razana mutane kar su cin musu ko kuma su je su yi ɓarna a wannan wuri. Saboda yunkurinsu dukkaninsu su matsa kusa ne domin su taje su yi barna kamar ga abin da ya faru a Katsina. Irin wannan abin da bayan shugaban kasa ya tafi suka zo suka fasa allan da ya kaddamar da wannan aiki da sauransu. To kusan abin da suke so su yi din kenan, jami'an tsaro kuma suka hana su. Wannan ne ya ƙara fusata su, suke ta jefa-jefan nan suna kona taya suna jefa duwatsu a kan hanya da sauransu.
To madalla mun gode sosai da wannan bayani malam Salim.
To ina godiya ne ma.
abokin aikinmu kenan da mutanen Kanawa, inda ya bayyana mana abubuwan da suka kasance lokacin da shugaban ƙasa ya ziyarci jihar Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM akan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Za kuma ku iya sauraro ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos, jihar Filato, da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja, da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Barkanmu da dawowa. Idan ba ku manta ba, dai muna tattaunawa ne akan yadda 'yan Kano suka tarbi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ziyararsa jihar a lokacin da ya je kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatinsa da kuma ta jihar ta aiwatar. To, ta yaya tarbar da 'yan Kano suka yi wa shugaban ƙasar za ta shafi damar cin zaben jam'iyyar APC a jihar a zaben watan gobe? Abokin aiki na Jamilu Adamu ya tattauna da masani a tsangayar ilimi da halayar dan Adam, wanda ya yi mana ƙarin bayani.
Sunana Dr. Idris Salisu Sorogo, malami a Jami'ar Bayero, tsangayar ilimi da sanin halayar dan Adam. Na farko dai tukunna kowa, an sannan ba zan iya bada ita kai tsaye ba sai na gaya maka wane ne Buhari kafin yanzu, kuma wane ne Buhari yanzu, kuma wani irin tasiri Buhari yake da shi ga jam'iyyar APC. Wato, in ka kalli wannan jam'iyya ta APC, jam'iyya ce wacce ta zo gwamnati da kyakkyawan zato. Ba a taɓa samun jam'iyya da talaka yi mata kyakkyawan zato. Yake tunanin in Allah da ya fita a cikin kangi ba kaman APC. Idan ba a manta ba, Buhari a 2015 shi kadai ya rungumo wannan jam'iyya, ya tunkari gwamnati mai ci, jam'iyyar da tafi kowace jam'iyya karfi a Afirka, ya karya ta, ya zo ya samu ƙuri'un da ba a taɓa samu ba a tarihin wanda ya tsaya shugaban ƙasa a jihar Kano, wanda ya samu wajen ƙuri'u miliyan 2, wanda wannan yake gaya maka cewa lallai ya karɓu, kuma mutanen Kano sun fito sun masa abin da aka yi. Wanda duk sanda Buhari ya zo, rufe shaguna ake yi, duk wani mai shago rufewa yake, daga unguwanni wani sai ya tafiya a ƙasa, duk inda kake tunani yana ruruma, yana tunanin gane cetan shiga sauransu. To, haka mutane waɗanda suke ba su da daraja, ba su da manufa irin tashi, wanda an kyautata mai zato da sauransu suka ɗane bayan shi suka je suka ci zabe. Idan ba a tuna da Buhari ba a jihar Kano, shi kaɗai ya zo ya ce sak. Kuma wannan sakin ta tabbata, wanda ba ma a tunanin zai ci gwamna Malam Ibrahim Shekarau, saboda sanadiyar wannan abu daga shanin shi da Buhari ya zo ya ce sak, Allah ya kai shi ya kai ga mulki. Mutane da yawa sun ɗare kujerun mulki saboda Buhari, saboda kyautatawa mai zato da ake. To, da haka a 2019 da aka zo, til dai mutane suna tunanin ya zo da notion ɗin cewa to wancan karan an samu matsaloli, amma za a gyara, ta continue ta insha Allah aiki za a gyara. Talakawa suna da wannan tsammanin, haka suka fito suka bashi ƙuri'a, ya samu ya ci jihar Kano da ƙuri'u shi ma wanda bai kai wancan ba. To, wannan karan talaka duk inda yake ba a taɓa gwamnati a dai wayanmu da muka taso da kuma abubuwan da muke karantawa, wanda ya zo da wasu irin policies da suke kallon talaka suke mai bulala a faɗin tarihin Najeriya kamar Muhammadu Buhari ba. Duk wannan abubuwan talaka suna kallo. Talakawa fa yanzu a ƙauye maganar da ake ma mutum da kuɗinsa ma ya rasa yadda zai rasu. Kuɗi yana nema ya zama yayi, da ana cikin wannan yanayi na wahala. To, haka Kanawa su dama idan suka raina kasuwa ko sauti ba sa kawo mata. Idan ka kalli talaka yanzu a Kano, duk wanda ka gan shi ya turɓi ne fuskar shi, baya cikin farin ciki, baya cikin annashuwa. Waɗanda ma za a yi haya a ce ku zo mu biya ku, ku zo sun ki zuwa saboda yanayin wannan. To, haka ina baka tabbacin cewa wannan zuwan Buhari jihar Kano yana da nuni akan cewa lallai APC ta faɗi zaɓe a jihar Kano ta gama. Wannan yana gwada maka cewa mutumin da ake duwar hawa doron bayan shi a ɓuya, duk da ba a da ƙida irin nashi yadda ake zuwa ta zato, to wallahi an yi walƙiya, talaka ya ga kowa, an gansu, kuma gana ake ta kawai ana jira ranar zaɓe a zo a yi musu hisabi irin yadda ya kama.
Dr. Idris Salisu Rogo kenan, malami a Jami'ar Bayero ta Kano. To, sauraron mu, anan Shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe na wannan lokaci. sai kuma mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira mu a lambar mu ta WhatsApp kamar haka: 0913 383 3900. Yanzu a madadin dukkanin wanda kuka ji muryoyin su da abokan aiki na Salim Umar Ibrahim da Jamila Adamu, sai kuma editan shirin Sani Ibrahim Faki, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.